This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barka da daren wannan rana ta Lahadi. Da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawowa don gabatar muku da shirin mu na dare. Yau Lahadi 1 ga watan Disamba na shekarar 2024. Bayan an saurari labaran duniya, za mu gabatar muku da shirin kallabi tare da Grace Alheri Abdu. Kuma yau shirin zai dora ne akan matsalar auren dole. Yanzu dai ga Hawwa Sharif ta karanto mana labaran duniya. Amma kafin mu kai ga gabatar muku da shirin, yanzu ga Hawwa Sharif da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Zababban shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar aza harajin kashi 100 akan gungun kasashen nan tara muddin suka yi gigin yin kafar angulu ga dalar Amurka. Barazanar ta kai kici kasashen kungiyar kawancin da ake kira BRICS da suka kunshi kasashen Brazil, Russia, India, kasar Sin wato China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Iran da hadaddiyar dalar Larabawa. Kasashen Turkiya da Azerbaijan da Malaysia su ma sun aiki da bukatar zama mambobin kungiyar kawancin, yayin da sauran kasashe da dama suka bayyana sha'awarsu da cewa ba za a bar su a baya ba. Yayin da dalar Amurka ta yi fintoka a kudin da aka fi amfani da su a duk wata harkar kasuwanci a duniya da ta sha tsallake duk wani kalubale kan alkadarinta, mambobin kungiyar kawancin ta BRICS da ma sauran kasashe masu tasowa sun ce sun gaji da babakiran da dalar Amurka ta yi a tsarin hada-hadar kuɗi ta duniya. Yan gudun hijiran Rohingya sama da 100 ne da suka hada da mata da yara aka ceto bayan da jirgin ruwan da suke dauke da su ya nutse a ruwan Indonesia, cewar hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya. Mafi yawan kabilar Rohingya musulmi na fuskantar gagarumar tozarta a Myanmar, inda dubbai ke kasada da rayuwarsu a duk shekara ta yin doguwar tafiya ta ruwa mai cike da hadura zuwa kasashen Malaysia da Indonesia. Duk da kasar Indonesia ba ta cikin kasashen da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya. Wani mai kamun kifi a yankin ruwan, Saifuddin Taha, ya ce an fara hango jirgin ruwan na shiga yankin ruwan gabashin Aceh, inda sa'o'i kaɗan daga nan ya fara nutsewa cikin ruwa. Duk fasinjojin da ke cikin ruwan dai sun tsira da ransu, illa mutum guda da aka samu ba shi da lafiya, anan take kuma aka yi masa magani, kamar yadda Saifuddin ya shaidawa kafan labarin AFP. Ya kara da cewa tsakanin jirgin da gabar ruwa nisan mita 100 ne kacal, ta yadda yan gudun hijiran za su iya takawa da kafar su zuwa tudun mun tsira. Wani hari ta sama da Isra'ila ta kai ya rutsa da wata mota a zirin Gaza a ranar Asabar, ya kuma kashe mutane 5 da suka hada da ma'aikatan kungiyar nan mai zaman kanta ta Amurka da ke tallafa da abinci, inda kungiyar ta ce tana nan tana neman karin bayani cikin gaggawa bayan da sojojin Isra'ila suka ce sun kaikaici wani ma'aikacin kungiyar ne da suka ce yana cikin mayakan Hamas da suka kai harin da ya asasa yakin da ake yi. Kungiyar ta faɗa cikin wani sakon email cewa hankalinta ya tashi matuƙa game da harin ta sama, kuma san bata da sanin cewa akwai wani mahaluki a cikin motar da ake zargi da hannu a harin da Hamas ta kai na ranar 7 ga watan Oktoba na shekarar 2023. Ta ƙara da cewa tana aiki ba tare da cikakken sani ba, ta ce za ta dakatar da ayyukanta a Gaza. Ko a farkon shekarar nan kungiyar baya da agajin sai da ta dakatar da ayyukanta na dan wani lokaci a Gaza bayan da Isra'ila ta kai wani hari ta sama da ya halaka mutane 7 daga cikin ma'aikatanta, mafi yawansu 'yan kasashen waje. Sojojin Isra'ila sun faɗa cikin wata sanarwa cewa wanda ake zargi da hannu a harin na ranar 7 ga watan Oktoba ya yi aiki da kungiyar bayar da agajin, kuma sun nemi manyan jami'ai daga al'ummomin duniya da mahukuntan kungiyar agajin da su fayyace mata yadda hakan ya faru. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasashen gabashin Afirka sun sake yin wani hubbasa kan batun samun zaman lafiya a gabashin Congo, duk da dai har yanzu bukatar tasu na da rauni, biyu bayan wani babban taron yankin da ya gaza samun halartar shugaban kasar ta Congo da barin zauren taron cikin sauri da takwaran shi na Rwanda ya yi. Wata sanarwar bayan taro da aka fitar a ƙarshen taron da aka gudana a Arsirce na al'ummar ƙasashen gabashin Afirka a Arusha ta Tanzania ta sanar da jaddada buƙatar haɗa ƙarfi da ƙarfi domin samar da zaman lafiya mai ɗorewa a gabashin Congo. Rikici ya sake ɓarkewa a wani yanki mafi ganin bala'in tashin hankali a duniya da ke gabashin Congo, inda gwamnatin Congo ta zargi ƙungiyar nan ta 'yan tawayen M23 da ke kisan kiyashin ƙabilu da ruwan da ke marawa baya a yankunan da ke da arzikin albarkatun ƙarƙashin ƙasa na kusa da iyaka da Rwanda. Shugaban Rwanda Paul Kagame ya fice daga taron da aka gudanar jim kaɗan da kammala taron da aka gudanar a Arusha. Haka zalika ba wani bayani a hukumance da aka bayar dangane da rashin halartar shugaban Congo Felix Tshisekedi a babban taron.
A gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu lokaci ya yi da za mu koma gefe guda. Grace Alheri Abdu ta gabatar mana da shirinmu na gaba. A yi sauraro lafiya.
Bale wanda muka same shi wanda ni bazan taba mantawa da shi ba, babban kalubale da zan ce miki wanda na fuskanta a cikin wannan tafiyar. Mun samu wasu ƴan siyasa da suka zo har cikin wurin yaye mana matan nan, suka zo musu alƙawarruka wanda a hakan ba mu ji daɗi ba. To su a ganin su waɗannan matan guda 1,000 fa kuɗi ya zo hannunmu, mu ne muka hana su.
Kallabin shirin ta wannan makon, ƴan wana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Biye da mu makon jiya muka haska fitila kan auren dole, wani lamari da ya fi shafar 'ya'ya mata da ke kai ga waɗansu kashe kansu. Za mu ji matakin da hukumomi ke ɗauka a jamhuriyar Nijar na shawo kan wannan matsala. Yau ma muna tare da Habiba Abubakar Imam ‘yar Baiwa, kallabinmu ta mako, wata mace da ganin yanayin da 'yan mata da suke rayuwa a gidajen talauci ke shiga ya sa ta fara aikin jin kai. Za mu ji yadda wannan yunkurin da ta fara shekaru 10 da suka shige a gida ɗaya ke amfanar mata da dama. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako, bari mu fara yada zango a jamhuriyar Nijar, inda hukuma ta ɗauki matakan shawo kan matsalar auren dole da har yanzu iyaye da dama suke yi wa 'ya'ya mata, da rahotanni ke nuni da cewa yakan zama sanadin rasa rayukan waɗansu da dama. Shirin Kallabi ya zanta da Madam Zuwaira Abdulmumuni, wata jami'a da ke aiki a ma'aikatar gwamnati mai kula da kare haƙƙin yara da bunƙasa harkokin mata a jamhuriyar Nijar, wadda ta bayyana rawar da gwamnati ke takawa na shawo kan wannan matsala.
Anan ma'aikatar ta muna kula da wannan sashen harka arman dole, kamar mu nan akwai musguna iri 6 ce a ciki, kuma akwai arman dole ko arman gawa a ciki. Kenan a cikin musguna akwai yaɗe da ake cewa ama yarinya yaɗe, akwai kamar musguna ta fannin kamar ka gaya ma mutum magana wadda ba ta da daɗi, kuma akwai musguna wanda haka zaka tafi sassan jikin mutum amma baka zuwa kamar ka sadu da mutum, kuma akwai musguna haka ta arman dolan ko arman gauga, akwai musguna kuma da mace ko mijinta ya hana ta ci ko wani ta je ta yi sana'a, duk wannan muna ɗauka shi a harka kamar musgunawa. Kenan shi arman dole muna samun shi a nan gurin, muna jiran shi a wannan ɓangaren namu.
Ya ne kuke aiki na?
Kama da wata ran ana kiran mu ne a ce mana ga yarinya nan kamar sinyalaman ne muke samu, tana yiwa mai gari ne kumseriya ce, tana yiwa ko wani na gari ne zai zo ce mana ga wata yarinya can za a mata armi ko batta su. Kenan tana yiwa kuma wani ɗan uwanta ne zai zo ya faɗi mana a nan gurin ya ce ga yarinya nan za a mata arman dole batta su. Kenan mu muna zuwa gidan su yarinya wannan mutattam na da uwa tunda bata yiwa ne mu irin wannan aikin babu uwa babu uba kuma dole hi da community ko dangi haka kenan muna zuwa mutattam na da uwa yan wannan nata yarinye mu gani menene matsala in yarinya wani muna samna an muka tattauna to wannan uwa ana samun matsala sai ku gani wata yarinya an barta tayi karatunta an bar wannan tunda batta su tunda akwai mun taba samun wata yarinya ma wanda muka shiri sai ta kama mana akan wannan matsalar tata ita yarinya arman dolan da za a mata ba a samu ba aka mata arman dolan wannan
kuma kuna bincike kan shekarun yarinya ko
eh tunda mu nan gaskiya yaran da muke kula da su daga 17 ne zuwa kasa kuma akwai center holistic wanda take kula da mata da yara wanda aka musguna mata fannin jinsi kenan can gurin arman dole kenan su can center in ba dole ba yarinya karama wanda kamar take da shekara kasa da 17 ake kula da su har babban za a mata arman dole ana shiga a tattauna abinda dangance da abinda take so shine za a mata yanzu ta ce bata son a mata arman dole ba a mata ita babba kamar mu nan tunda nan direction regional kamar yara ne muke kula da su kasa da 17 da bata kai ba 18 kenan su ne muke kula da su ne civil din mu na fuskan arman dole wannan
to kina iya ga mu adadin irin matsaloli na auren dole da kuka samu
a gaskiya a matsaloli na arman dole ana samu diwa kama ana samu da take ma kashe kanta kama an biki so aka miki ko za a miki akwai masu kashe kansu
mun taba samu da take kashe kanta
eh mun taba samu amma ba anan ba a jahar Kanti aka samu da take kashe duka dai anan jahar Damagar ta san an samu da take kashe kanta gaskiya an samu
magani ta sha ko mi ta sha
to zuwa dai iske tare akai aka ce kama ta kashe kanta za a mata arman dole rija sai ina ga tawada akwai da amata arman dole batta su uban daga baya gaskiya yayi ta regret me yasa bi yarda ba yayi da na sani gaskiya me yasa bi yarda ba yama yarinya ko yaki mata abin da batta su aka hasa mata
kamar yanzu anan jihar Damagaran kuna ana samun shi da yawa harka arman dole ko kuma a sai cikin harka sauran karkaru karkara haka na jihar
gaskiya anan Damagaran ana samu dede amma a kauyuka gaskiya sun yi yawa a kauyuka an yi samu irin wannan amma nan ma dede ana samu
zaki iya gaya mana kamar irin adadin da kuka samu na wannan aure
kamar irin adadin da daga 2019 zuwa 2022 mun samu 2022 mun samu kamar 179 kena a 2024 mun su amma kuma katoben sika na mariya
2024 kun samu
katoben sika
kanan 86
muka samu ba
86
muka samu
kuma yanzu wannan duka ya kuka yi da su an daidaita an ciwo kan matsala ko kuwa
yana gaskiya akwai wanda ake samu ake ciwo matsala kuma akwai wanda ake samu kaman uwa in an gaya musu wata rambusta yarda ko kuma hi in abin ya samu ne su zangayin da na sani amma din yawanci haka muna samu a tattauna sai ku gani uban an hasa ma ko uwayen sun hasa ma yarinya arman
dole
ta ci gaba da karatunta gaskiya ana yawan samu haka
to kamar a cikin aikin da kuke yi kuna da dangantaka da hukuma kamar na gargajiya ko sarakan gargajiya ko kuma kamar hukuma haka irin tabariki
gaskiya duka wannan muna aiki on travel and synergy gaba ɗaya muke aiki da su masu gari ne sarkin baki na lai masu unguwanni duka tare muke aiki da su wani justice wata commissariat haka duka direction
da
court duka abukan aikin mu ne
gaskiya
duka abukan aikin mu ne tare muke aiki da su tunda yau in zaka yi jiranka bata yiwa ka ce duka kai zaka iya yi kai kadai tunda gestion da ka kuma tahiyar da irin wannan dole ne sai an gama da partner tunda mu kadai bata abukan hulda tunda mu kadai ba mu iya ba cewa mai magance duka matsala tana yiwa yarinyar matsalar da ke gare ta tana da matsalar education kenan dole ne he mun je mun ga local inta kenan an samu an daidaita da bangaren local kenan su daga wajen su kowa kamar kowa yana kawo gudunmuwar shi dan gane a ce wannan matsala an magance ta haka nan ne
to kamar irin zuwa da ake a ce muku akwai wani ka haka na auren dole kuna samun su ƴan matan su zo ko su kiraye ku su ce gashi nan za a musu auren dole
din yawanci an yi samu kamar ta zo da wani ko ta zo wani ya rakota ko wani dangi ya zo ya wadi ko wani masu gari haka su zo su wadi yaran haka daidai ku ne ake samu wanda suke caza amsa armandole wani ne ya ji labari ya zo ya wadi ko a cikin dangi a samu wani ya zo ya wadi ko wata ran director in na local in yarinya shi zai ce mana yayi kira mu ya ce mana ga wannan yarinya za a mata armandole wanda batta so kenan mu kuma sai mu ji mu gani ya ne za a yi mu yi bincike mu tattauna da uwaye a samu maslaha akan wannan matsalar tata
to kamar wani irin matsala ne ko kuma illa auren dole yake da shi
gaskiya arman dole yana da illa sosai tunda wata kina gani tana tsaka karatun ta ne sai a hudda ta karatun wannan ba ta samu ba ta yi shi wata kuma ko tana iya kashe kanta in aka mata arman dole wata kuma tana iya gamuwa da yoyon mutsari tunda in yarinya ce kamar sassan jikinta bai isa ba wanda zai zata iya dauka ciki ta hududa tunda duka organism din ta yana nan ga developing bai ida ba girma bata ida ba kwari ba yanda za ta yi ta yi akushaman normal tunda wata tana iya mutuwa wajen aihuwa wata ran dan ya mutu wajen aihuwa duka ana samu wannan matsaloli da mace take iya fuskanta da shi wata kuma yake gani in an mata arman dole in bata san mishin komi tana iya mishi ko ta bar mishi gurin ko ta kashe shi komi yana iya faruwa gaskiya wasu kuma su shiga karuwanci duka ana samu wasu yake gani in kika tambaye ta yace a dalilin wannan ne ta shiga karuwanci wasu uwayen tunda gaskiya muna jan hankali sosai a busafan uwaye tunda wasu yake gani uban yace in biki yadda ba aka miki alman wannan san miki baki wata a dole take accept kuma finalin ma yake ga in tashi gidan mijin kuma batta yin abin da ake so babu karatun babu arman mai dadi gashi matsaloli ki zo ki zamna da mutum ko ki zo ki samu cikin shi ma matsala ne da ya mutu ke ki samu matsala ke kina iya mutuwa ki gamu da yoyon mutsari wanda wannan yoyon mutsari in kika gamu da shi kenan yake gani mijin daga shi shine ma zai fara gujin ki sannan kan wani ya guje ki tunda kin gamu da matsala ba ko wannan miji bane ba zai zamna da ke kina da wannan matsala
wani mijin kuma hallo din an yi arman ma kuma ya san bata san shi ta wulakanta
ta ana samu hakan sosai yayi ta wulakanta ta yana ga mata magana wata a dalilin biyayya uwa ne ma zata yi hakuri ta zamna amma wannan din bai ya gani ya aita maka wulakanci kuma yake gani wata ran in kun tashi ma diyan naku gashi nan in kun samu babu wannan shakuwa ta soyayya daidai ne dai ake samu a samu yayi rewisir amma din yawanci gaskiya matsala ake samu irin wannan arman na dole
kin ce a karkara an ki samu wannan matsala ta auren dole kamar a yanzu a irin ayyukan da kuke da kokarin da kuke yi an fara samun ci gaba mutane sun fara ganewa a waye kan da kuke yi
gaskiya mutane yanzu sosai suna ganewa tunda abun yana ragewa tunda muna da committee village wa na protection du
enfant
na mai kula da wannan bangaren eh tunda suna yin sensibilization a kauye akwai thematic wanda ake waye ma mutane kai a fuskan illolin shi da saboda samu sirena kuma a dalilin wannan sensibilization ko wayar da kan da ake yi a nan kauyuka abubuwan gaskiya ana samu yana ragewa tunda mutane duka yawancin department din da ke gare mu akwai committee village wa na protection
na
karkara na waye da kai harka
kare
hakkin yara duka wannan suna wayar da kai a fuskan arman dole duka tunda akwai thematic da ake yi sosai a dalilin wannan wayar da kan da ake yi a karkara abubuwan gaskiya ana samu yana ragewa
shirin kallabi kuke sauraro da ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau ma muna tare da kallabi mu ta mako Habiba Abubakar Imam ƴar Baiwa, wata mace da ganin yanayin da ƴan mata da suke rayuwa a gidajen da ake fama da talauci ke shiga yasa ta fara aikin jin kai. Duk da nasarorin da ta zayyana makon da ya gabata, kallabin ta bayyana cewa akwai kalubalen da ke hana ruwa gudu a wannan yunkurin. Waka aka ce a baki mai ita tafi dadi ga kallabin mu ta mako.
Gaskiya akwai kalubale saboda in kika ji sunan kungiyar tamu ma Western Chiwa Ƴar Baiwa Afghan Charity Foundation, akwai kalubale sosai. Kalubalen ba zai wuce kamar na harkar yanda za ku shiga ki shiga ki fita, idza akwai wani tsari da muke ciki da ma muna kai tsarin yanda muke daukan kuma mata mu koya musu sana'o'i na hannu domin su samu dogaro da kai, saboda ba za mu ce wai iya wannan muka tsaya ba bada bashi da sauransu. Akwai tsarika da muke yi na bijiro musu da koya musu sana'o'i kala-kala wanda za a yi musu domin su samu su tsaya da kafarsu, kama ga sana'ar dinki, saka, dinkin jakunkuna, takalma da sauransu, duk waɗannan sana'o'i na hannu akwai waɗannan harkokin a ciki. So akwai wani kalubale wanda muka same shi wanda ni bazan taba mantawa da shi ba, babban kalubale da zan ce miki wanda na fuskanta a cikin wannan tafiyar shine wanda bayan mun yi wannan program din na kwanan da muka yi kwanakin baya za a kai wajen wata 8 muka yaye mata guda 1,000. To mun samu wasu 'yan siyasa da suka zo har cikin wurin yaye mana matan nan, suka yi musu alƙawarruka wanda hakan ba mu ji daɗi ba.
Suka sa musu rai.
To su a ganin su waɗannan matan guda 1,000 fa kuɗi ya zo hannun mu ne muka hana su. To wannan abin yana mana ciwo gaskiya, na samu bacin rai, ban taɓa jin bacin rai irin wannan ba.
To an ba a tuntuɓi 'yan siyasan ba da
su? Mun tuntuɓa, mun bibiya duk yanda ke tunani rubutu, babu irin rubutun da ba mu yi ba. mun bi duk abin da ke tunanin zamu yi ne. To amma kin san mun kaddara cewa komai mukaddari ne daga Allah. So amma da ke mun hayi din, muna biki mu yaye su, inda hali ma mu neman musu wasu hanyoyin. Mun a tunani na ai da ka bawo mutum kudin gara ka bashi hanyar neman kudi domin su tsaya da kafafuwan nasu, ba mu taba samun matsala da hakan ba sai da aka yi musu wannan alƙawari. Kin ga kenan da ba yi musu alƙawari ba, mu ba mu da matsala da su. To daga cikin kalubalen kuma da muke fuskanta ba zai wuce na misali kuna ta fama fita biki fita ba duk lokacin da fita ta kama, yau a ce miki ga abu kaza ya faru guri kaza. Wasu mutanen suna gani fa idan kika zo gurin ba kawai su wasu matsalolin ya kau da sauransu, kuma ba a manta cewa ba mu kungiya ce ba gwamnati bane ba. Yau da gobe abubuwa da muke hadawa a junan mu muke contribution muke taimakawa, kuma ba zai wuce da kalubale kamar yadda nake gaya miki ta yanda zan nemo mutum in ce zo mu tafi wannan tafiyar tare sai ya shigo in ya ga cewa ba fa wani kudi ake samu ba, kai zaka fitar da naka. So ba a jurewa, dole sai dai kai ta gurmayar kai kada, yau da gobe kuma kin san sai Allah, sai dai muna ta addu'a Allah ya rika mana.
Kamar yini kuma wani abu wanda ya faranta miki da wannan gurmayar da ake shekaru 10 a kai?
Gaskiya abin da ya faranta min, babu abin da nake jin dadin shi irin in ga mutum ya tsaya da kafarsa ta sanadiyar ka. To wannan abin ya fi min dadi domin ina ganin waɗanda da a cikin yanayi suke ciki na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To kuma alhamdulillahi mun samu musu hanyoyin da a yanzu sun fi ƙarfin abubuwa da dama a rayuwa. To iya wannan ma ni in na kalla na kan ji daɗi. Kuma sannan akwai yara waɗanda suke buƙatar karatu, abin da ya shafi marayu da ƙananun yara da sauransu, waɗanda wannan ƙungiyar ta yi takarwar gani wajen neman musu mafita ta karatu da makarantu da sauransu. To waɗannan abubuwan su ma na kan kalla in ji daɗi. Da kuma matan da suka tsaya saboda waɗannan sana'o'in da ƙungiyar take ƙoƙarin yi musu, take koya musu. To in na ga cewa mata har sun ci gaban da za su tsaya da kafa su sarrafa wasu abubuwa kuma a ƙarƙashin wannan ƙungiyar suka amfana, shi ma wannan abin ina yana faranta min rai, ina jin daɗi.
Da aka gama jami'a kenan ba ta yin aikin gwamnati ko?
Gaskiya ba wani aikin gwamnati.
To a tambaya ta ƙarshe, me burin ku ko me fatan ki a nan da 'yan shekaru masu zuwa?
Gaskiya fatana a nan da 'yan shekaru masu zuwa ba zai wuce ta kullun adama kukanmu da kallon mu da kuma hangenmu ga mata ne 'yan uwan waɗanda a yau mata suke cikin hali na ni'asu. Muna ba su awareness cewa su tsaya su tashi da kafar su nemi sana'a, saboda lokaci ya wuce da za a ci cewa wai kullun kina dogaro da namiji ko kina jiran namiji ya baki wani abin da zaki dogara ko kuma ma kina jiran wani ko dan uwa ko wani abu. To kullun muna nuna musu cewa ba fa wai zuciyarki za ta mutu bane, mu di anan da wasu in shekaru fata na in ga mata da yawa sun tsaya da kafar su sun samu mafita waɗannan yaran waɗanda suke marayu da suke gida suke fama da yanayi na rayuwa in ga cewa an samu ci gaba 100% wanda a halin yanzu akwai wani shiri da muke ciki in Allah da nan ba da dadewa ba to ga mafita ga waɗannan yaran kananu da matasa waɗanda suka fara tasawa in Allah ya ga akwai shiri da muke musu nan ba da jima ban Allah ya da zamu fara shi insha Allah
jinjina ma yar baiwa Allah kuma ya ƙara budi da cin gaba uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita ina godiya ta musamman ga kallabi mu ta mako Habiba Abubakar Imam yar baiwa da bakuwar ta mu a yau Zuwaira Abdulmumuni sai kuma wakilan mu Baraka Bashir a birnin Kano da kuma Tamar Abari a jamhuriyar Niger da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
masu sauraro iya abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namu na daren yau kuma na karshe a yinin yau Lahadi Sai a kasance da mu zuwa gobe da safe misalin karfe 6 agogon Najeriya Niger Cameroon da Chadi wanda yayi daidai da karfe 5 agogon GMT da Ghana yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya sai Fiona Wamai Nandudu da ta shirya ta kuma bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci Nelson ni Aisha Mu'azu nake muku fatar asubahi ta gari